Sashen Hausa na VOA ke muku magana daga ofishin Sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25, kuma a koyaushe za a iya sauraron mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci a wannan shiri na yanzu. Sunana Hassan Maina Kaina, zan gabatar da wannan shiri na musamman daga nan Abuja don kalubalen da muke fuskanta a headquarter mu dake birnin Washington DC. Shirin na musamman zai kunshi rahoto kan batun rage farashin litar fetur a Nigeria, sai rahoto kan taswirar da kwararru suka gabatar kan cigar yaki da corona, da kuma hirarraki da suka shafi matakan yaki da cutar, inda a ƙarshe za mu kammala da zauren bunƙasa rayuwar mata da VOA ta shirya a nan Abuja. Duk kafin waɗannan a gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyar.
Jama'a assalamu alaikum. An samu tabbacin cewa adadin mutanen da suka kamu da cutar coronavirus a duniya ya kai miliyan 1. Jami'ar Johns Hopkins ta ce rubu'i ko kashi 1 cikin 4 na adadin waɗanda suka kamu da cutar a Amurka suke, waɗanda yawan su ya kai mutum 236,000. Bayanai sun kuma yi nuni da cewa adadin waɗanda suka mutu a duk faɗin duniya a baya-bayan nan ya kai mutum 51,000. Ƙasar Italiya na da adadin mutum 13,000 da suka mutu, yayin da adadin ke ci gaba da ƙaruwa a kullum. A duk faɗin duniya kuma ire-iren ta'adin da cutar ke yi sun haɗa da haifar da ƙarancin kayayyakin aiki a asibiti, sallamar ma'aikata da kuma kasar harkokin kasuwanci. A makon da ya gabata kaɗai a Amurka, ma'aikata miliyan 6.65 ne suka ayyana kansu a matsayin waɗanda ba su da aiki, abin da ya kai jimillar waɗanda suka rasa ayyukan nasu zuwa miliyan 10. To a halin da ake ciki kuma, gwamnan New York jihar da tafi kowace ta gayyara sanadiyar cutar ta coronavirus a nan Amurka, ya ce jihar na da na'urar da ke taimakawa numfashi, wacce adadinta zai ishi birnin New York zuwa nan da kusan tsawon mako guda. Bayanan gwamna Anthony Cuomo na zuwa ne yayin da adadin masu dauke da cutar a jihar ya dushi 100,000. Gwamna Cuomo ya kuma gargadin cewa idan adadin mutanen da aka yi kiyasin za su kamu da cutar ya hau, to babu shakka jihar za ta fuskanci karancin na'urorin da ke taimakawa numfashi. Gwamnan da tawaggarsa na ta faɗi sashen ganin sun sayo na'urorin taimakawa har 30,000 domin amfani da su a jihar mai yawan jama'a miliyan 19.5, inda za a aika rabin wannan adadi zuwa cikin birnin New York, wanda ke da kashi 60 na adadin mutanen da suka kamu da cutar ta coronavirus. Farashin hannayen jari ya tashi a Amurka bayan da aka rufe kasuwar a jiya Alhamis. Kasuwar ta farfaɗo ne bayan da farashin gangamin fetur ya tashi a kasuwar duniya. Kasuwannin hannayen jari na Dow Jones S&P da ta Nasdaq sun tashi da kashi 2-2. Alƙaluma a London, Frankfurt da Paris sun nuna cewa alama farashin ya ɗan tashi kaɗan, yayin da nahiyar Asia kuma wasu hannayen jarin suka tashi, wasu kuma suka faɗi. Farashin ɗanyen man fetur ɗin Amurka ya tashi da kashi 24 a jiya Alhamis, bayan da shugaba Donald Trump ya ce ya yi magana da takwarorin aikinsa na Rasha da Saudiya, inda suka amince su rage adadin man da kowannensu ke fitarwa. Amurka na aiki da gwamnatocin nahiyar Afirka domin taimaka musu wajen daƙile yaɗuwar cutar coronavirus a yankunansu, a cewar daraktan hukumar kare yaɗuwar cututtuka a nahiyar Dr. John Nkengasong. Irin tasirin da cutar za ta yi a nahiyar ya danganta ne ga abin da za a gani cikin makonni masu zuwa. Muyi kiyasin cewa nan da wasu makonni 3-4 za a fahimci inda aka dosa. Domin muna fargabar cewa cikin waɗannan makonni cutar za ta iya bazuwa a sassa daban-daban, musamman yankunan marasa galihu da ke kewaye da birane. Ta haka ne za mu iya auna girman matsalar. Amma jami'an lafiya sun ce komai zai ta'allaka ne kan yadda jama'a za su bi ƙa'idojin da aka gindaya domin yaƙar wannan cuta. Tunda dai ƙasashen Afirka ta Kudu, Botswana, Rwanda, Zimbabwe, Uganda, Mauritius, Najeriya da kuma Madagascar suka ba da umarnin hana fita a wasu sassan ƙasashensu a wani yunkuri na daƙile yaɗuwar cutar ta COVID-19. Yayin da cutar ta coronavirus ke ci gaba da addaba sassan duniya, Najeriya na kuma fama da cutar zazzabin lasa da ya ɓera yake haddasawa. Cutar ta kashe aƙalla mutum 176, lamarin da ya sa jami'an lafiya ke kira ga hukumomi da su tashi tsaye domin cutar ka iya zama annoba a yankin yammacin Afirka. Hukumar da ke kare yaduwar cututtuka ta NCDC a Najeriya ta ce cikin makonni 12 wannan shekara ta 2020 an samu sama da mutum 900 da suka kamu da cutar ta Lassa Fever, wanda shine adadi mafi yawa da aka taba gani. Yayin da cutar coronavirus ta kashe mutum kalilan a Najeriya, cutar ta zazzabin lassa ta halaka mutum 185. Dr. Samuel Gumurep, likita ne a asibitin koyarwa na Jami'ar Jos da ke Jihar Plateau, Najeriya.
Most of the patients, you know, when they present early, you know, the mortality is very small.
Idan mutanen da ke fama da cutar suka bayyana kansu da wuri, akan samu karancin mutuwa. Amma idan aka samu akasin haka, adadin masu mutuwa yakan kai har kashi 40 zuwa 60.
The mortality has dropped to around 20%.
To kamar da cutar ta coronavirus, ita ma cutar ta zazzabin lassa ba ta da magani. Amma hukumomin Najeriya sun ce ana kan binciken da ake fatan zai iya samar da maslaha kan wannan cuta.
Koma da la, ba tare da bata lokaci ba, ga rahoton mu na farko da Madina Daure ta hada mana akan rage farashin litar mai karo na biyu a yan kwanaki kalilan da gwamnatin Najeriya ta yi. Biyo bayan faduwar farashin gagar fetur a duniya.
Wannan ragi da hukumar kula da farashin man fetur ta sanar yana zuwa ne makonni biyu bayan ragin farko da aka yi daga naira 145 akan lita 1 zuwa naira 125. A sanarwar da Abdulkadir Sa'idu, sakataren hukumar PPRA masu kaida farashin man fetur, ya ce sabon farashin naira 123.50 ya fara aiki ne a farkon wannan wata. Amma kungiyar dillalan man fetur ta kasa a tabakin mataimakin shugabanta Abubakar Mai Gandi ya ce ragin yayi musu dadi, amma fa a wani bangaren kuma suna da korafi.
A hakikanin gaskiya ba mu ji dadin ainihin faduwar darajar mai ba, kamar yadda ya rage haka kware da gaske. Amma ta fannin wajen kasuwancin mu, mun ji dadin kware da gaske dangane da wannan raguwa da aka yi muna na mai daga 145 zuwa 125. Har kuma aka sake rage shi daga 125 zuwa 123.5. Gaskiya mun yi farin ciki kware da gaske, kuma mun yaba mu wannan gwamnati, mun tabbatar da wannan gwamnati gwamnati ce mai adalci. Saboda haka za mu bi umarnin gwamnati kamar yadda ake bukata. Duka za mu gaya ma al'umman mu gabaki daya su ci gaba da sayar da wannan mai kamar yadda aka je aje a saida.
To sai dai ga tsohon mukaddashin shugaban kungiyar ma'aikatan man fetur ta kasa, Comrade Isa Tijjani, ya ce akwai turka-turka idan kudin gangan danyen man fetur ya tashi a kasuwar duniya. Ga hujjarsa.
Abin da zai faru shine idan kasuwar mai ya daga ana wannan farashi, to fa babu yanda gwamnati za ta yi, dole ita ma sai ta koma kuma ta dawo ka jiyo ta yi adjustin kudin sama. Shi yasa nake cewa yanzu inda a ce PPRA dinnan tana zaman kanta ne, ba ta karkashin wani ministry, sai su yanke hukunci mutanen kasa su yarda su fito da akwai abin da ake kira price template, su fito da CPD, wato jadawalin yanda kudin man yake fitowa kama daga duniya zuwa lokacin da zai sauka a Lagos, sai su nuna wa mutane cewa ga abin da ya kama ko gwamnati ga abin da ta rage, ta yadda idan wata rana aka ce kudin man nan ya karu za su iya fitowa da wannan jadawalin su sake nuna mutane cewa to yanzu kudin mai ya karu da haka a kara. Saboda haka muka gani ake yi a Afirka ta Kudu, amma sun rikita sun fi son kawai a ce su abin da suka ga dama suka yanke hukunci shi za a yi. Saboda haka akwai yanayin da za ta sa wa ɗan ƙasar ka ƙarfin zuciya cewa a shugabancin da kake yi akwai gaskiya a ciki, ta yanda idan ka faɗi magana ba za ta musa ba.
Hukumar kaida farashin man ta ce za ta ɗauki matakin tabbatar da cewa an yi wa sabon tsarin biyayya, tare da yin kira ga jama'a da duk kamfanonin dillalan man fetur a kan su baiwa gwamnati haɗin kai wajen ganin sabon farashin ya samu karɓuwa a dukkan kamfanonin man fetur a ƙasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla Madina Dauda na Dabo. Abocin Yakubu kuwa wakilinmu Abdulwahab Muhammad ya aiko mana da wannan rahoto da ke nuna cewa wasu ƙwararru daga jami'o'i suna gabatar da fasalin yadda za a iya kafa cibiyar cutar coronavirus. Kafa irin wannan cibiyoyi dai kan zama ƙalubale don bukatar makudan kudi don samun cibiya mai inganci.
Professor Sani Malami, shugaban kungiyar likitocin cutar sankara a Najeriya, shine ya jagoranci sauran masana zuwa fadar gwamnatin jihar Bauchi domin bayyana wannan kuduri da suke da shi.
Wannan yunkuri da muka yi da ni da wasu abokan aiki na mutane guda bakwai yana da asali ne akan irin yanda muka yanayin waya da ake sha, irin walalu da ake sha na gwajin waɗannan irin ciwuka, musamman shi ciwon coronavirus a jihar Bauchi da kuma arewa maso gabas, wanda hali yanzu babu wata cibiya koda guda ɗaya da ke gwaji. In za a yi gwajin nan sai an tafi Abuja lokaci wajen kwanaki 5-6 kafin a samu to result a kamakon wannan gwajin. Muke kyautata cewa in aka ci gaba da haka za a samu yaduwar waɗannan ciwuka tsanani a cikin wannan jiha tamu da kuma arewa ta maso gabas. Dalilin haka ne muka zanna da wasu ƙwararru kuma muka cimma matsayi akan cewa abin da ya fi dacewa yanzu shine mu fitar da wannan yunkuri na kafa irin wannan cibiya wato laboratory ta gwaji a nan jihar Bauchi, wadda za mu muke shirin cewa insha Allah muka samu goyon baya daga wurin gwamnati da kuma jigiyoyin gwamnatin tarayya da na kasashen ƙasa da ƙasa. Na lokaci kalilan za mu kafa wannan cibiya kuma za ta kasance a ƙarƙashin gwamnati ne.
Da gwamnati ko kuma gwamnatin jihar Bauchi an yi masa alƙawarin kafa wannan cibiya daga su NCDC din nan. Shin sun fasa gina wannan cibiya ne a nan Bauchi?
Ito abinda kawai muka sani shine daga cikin wato sanarwar da suka bayar cewa za su kara cibiyoyin nasu daga 5 da suke da su yanzu zuwa 13, kuma suka zanta cewa ga garuruwan da za su kafa ga sabbin za su kafa. Sai kasance daga cikin 13 duka ba su kira sunan jihar Bauchi. Wannan abu ya tayar mana da hankali saboda sanin irin barazanan da waɗannan ciwuka suke a nan jihar Bauchi, musamman ciwon corona wanda arewa maso gabas gaba ɗaya kaf a jihar Bauchi ne yanzu muke da wanda suka kamu mutum uku, musamman ciwon lassa fever wanda inda an kafa irin wannan cibiya tuni za a samu ƙwararruwan za su ringa gwadawa. Kamar da kuka sani yau kusan shekaru 7-8 kowane shekara lassa fever nan sai ya yi babban barazana yana kuma halaka mutane a jihar Bauchi da kuma sauran jihohin mu na arewa maso gabas. Saboda haka san ce waɗannan cibiyoyi in dai har a cikin matsayin nan da muka ji a jaridu cewa sun kafa waɗannan cibiyoyi za su kafa a cikin garuruwan guda 13 babu Bauchi ta ciki, gaskiya ya kamata su koma su sake nazari akan wannan abu don ba a kyautata mana ba.
A wata sabuwa kuma gwamnatin jihar Bauchi ta yi amai ta lashe kan butun da ta ce a da ta kulle lahirin jihar baki daya, amma sai gashi yanzu ta janye wannan batu ta ce kan iyakokin jihar ne dokar hana shigowa ta shafa. Kamar yadda shugaban kwamitin yaki da cutar corona da kuma lassa fever mukaddashin gwamnan jihar Bauchi sanata Baba Tela ya shaida mini a hira ta da shi,
abin da tabbin a baya lashe shi in ya lashe shi ko ya yi duk cuta yi. Ita kullum doka in zaka bada ita zaka yi doka ne wadda take da amfani a gurin jama'a, kuma koda ka yi doka in ka ga daga karshe amfanin ta kadan ne kana iya gyara ta, gyaran ta aka yi ai
sosai. Gashi kun sassabto menene kake bukatan al'umma kuma
su bi irin abin da ma'aikata suka faɗa musu su bi. Saboda haka aika addu'a kar ka dauki hannunka ka sa a baki ko a hanci ko a ido, don idan akwai kwayar cutar a hannunka tana iya bin waɗannan guraren ta shiga har cikin huhu, ita kuma dama a huhu take zama ta hana numfashi da sauransu.
Abdulwahab Muhammad Muda, Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Kuna sauraron waɗannan rahotanni daga ofishin sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan Abuja babban birnin tarayyar Najeriya. Kafin mu ci gaba mu shakata da wannan.
Thank you.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da shirin musamman daga nan Abuja. Babban sufeta ɗan sandan Najeriya Muhammadu Adamu ya gargaɗi jami'ansa da su gujewa musgunawa jama'a lokacin da aka hana zirga-zirga a wasu biranen ƙasar nan. Muhammadu Adamu ya ce musamman mutanen da ke aiki na musamman a ba su dama su gudanar da ayyukansu daga gida zuwa ofisoshinsu ba da takurawa ba. A sanarwar da rururin 'yan sandar ta fitar, Adamu ya umarci dukkanin mataimakansa a shiwoyi su zuba ido sosai akan jami'an don su hana su wuce gona da iri. Ba mamaki wannan na da nasaba ne da yanda wasu jami'an 'yan sandan kan ci zarafin mutane ba tare da wani kwakkwaran bincike ba. A Sheikh Abdulrahman Azzamfari na daga limaman masallatai a nan Abuja ya yaba da matakin na gwamnati musamman kan tsawatawa jami'an na 'yan sanda.
Bin umarnin gwamnati da kuma shawarwarin da ƙwararru na kiwon lafiya suke badawa, wajibi ne talaka ya san cewa wannan aiki da gwamnati take yi tana yi don maslaha shi ne. Idan ya fahimci haka, to zai fahimci cewa ba wai an ce koma gida ya zauna ba ne don a ci mutuncinsa ko kuma don a takura sa a hana shi walwala. A'a, ni yanzu ina nan gida da tun da aka fara maganar tun ma kafin gwamnati announcement lokacin muka dauke matakin cewa a rufe masallatai a yi waye, ni na gida na tsakanin gida na da inda library yake ba wani nisa, amma ko in hita library dauko ne ta wallahi na kada saboda tsoron kar in haɗu da ƴan sanda su ci mutunci na. Saboda haka dole ne ministry ƴan sanda mai kuma da ƴan sanda da IG da dukkan wanda yake da hannu, ai akwai ma hukuma take kula da ainihin sha'anin ƴan sanda su karan kansu da take sa masa idanu. To wajibi ne a tabbatar da cewa ba sai an kai complaint ba. Kada minista ya zo ya ce wai ministry ƴan sanda ce sai an kai masa complaint. Wa zai kai masa complaint din? Waye zai kai masa complaint din da kyakkyawan complaint in ba ya baza an bi ba? Dan kai da zai baza ƴan sanda su je lugu-lugu su hana mutane hita, haka kuma zai baza wasu jami'ai da za su bi su ga ibi ƴan sanda suke yi. Amma in ba haka ba, wallahi cin mutunci to mutane ko sun faɗi da shi. Ko kalla fa ɗan sanda saboda kadai ya tare mutum ya tsaya akan titi amma zai bude mishi wuta ya kashe shi. So nawa aka yi? So nawa aka buga a jaridu cewa ga ɗan sanda akan mutum yayin parking a bincike shi amma a bude wuta? Ɗan taxi a bude mishi wuta, ɗan mashin a bude mishi wuta. Wuta fa balantana ma bugu da kolo, wannan ai abu ne mai sauki. Dan haka wajibi ne mu yi kokari a lura da sha'anin ƴan sandan nan. ƴan sanda za su iya lalata laburan nan. ƴan sandan Najeriya suna da zalunci. Kaɗan ne daga cikin su adilai, kaɗan ne sun dauki kamar zalunci kamar shi ne wani abu da dai kawai suna da ainihin bindiga an ba su matsayi, wannan bai dace ba. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye da su saboda su muna ganin girmansu, domin da su ne muke kwantawa mai bacci mu rufe ɗaki mu saki labule suna nan akan titi suna ainihin yawo suna tsakare rayukanmu da dukiyoyinmu. Ba za mu kankanta da su ko kuma mu ce a ba mu yarda da darajar su ba ko ba yarda da aikin da suke yi ba. Sai dai babu ko shakka wato ainihin wake guda shike bata garin hura.
Kazalika babban sufetan ƴan sandan ya buƙaci jami'ansa su kula da tsaro a zagayen na'urorin fidda kuɗaɗe na ATM a bankuna don hana barayi amfani da wannan damar rashin jami'an wajen kaiwa mutane samami. Kazalika ita ma rundunar sojojin Najeriya ta ba da wasu lambobi na musamman wacce ke kira ga jama'a da su kai ƙorafin duk wani jami'in sojan da ya wuce makaɗi da rawa. Wakilinmu Nasiru Adamu Elikaya ya haɗa mana wannan rahoto kan ƙaruwar masu cutar coronavirus a Najeriya.
Zuwa yanzu alƙalmin masu cutar corona a Najeriya sun kai mutum 184, aka samu nasarar mutum 20 suka warke. Kwamitin yaƙi da cutar na shugaban Najeriya ya fito da alƙalman da ya nuna jihar Lagos ke kan gaba a yawan masu cutar, inda babban birnin Najeriya Abuja yake zama na biyu. Kazalika zuwa yanzu mutum 2 ne suka riga mu gidan gaskiya. Dan majalisar samar da ingantaccen iri na Najeriya Ibrahim Musa ya buƙaci amfani da duk ƙwararru da hanyoyin jin ƙai don kawo ƙarshen annobar a Najeriya. Musa, wanda ya nuna damuwa da cewa tun farkon ƙullar cutar a Wuhan ta Sin ba a ɗau matakin gaggawa ba, ya buƙaci ƙasashe masu tasowa su haɗa kai don samawa kansu salama daga wannan cutar.
A ƙasashe masu tasowa kamar Najeriya da Ghana suna ƙoƙari tunda ana samun mutane ana sallamarsu daga asibiti. Yawan mutanen da suke rasuwa a Najeriya ina ga mutum 2 ne, idan ka haɗa da yawan mutanen da suke mutuwa a Amurka da Ingila da Rasha da Spain da Italy da kuma ma inda cutar ta kullo China, wanda sun yi nisa sosai a ilimin kimiyya da fasaha, za a ce waɗannan ƙananan ƙasashen masu tasowa mun yi ƙoƙari. Amma babban ƙalubale da ke gabanmu, ya kamata duk masana kimiyya da fasahar lafiya da likitoci mu haɗa su a guri ɗaya, da matasanmu masu ilimin zamani mu haɗa su a guri ɗaya a matsayin ƴan sa kai a zagaya faɗin ƙasar nan. Duk inda za a shiga lungu da karkara a san matakin da za a ɗauka. Yana da kyau a ilmantar da mutane su san me wannan cutar, domin su sanarwa da hukumomin da ya kamata su ɗauki mataki a kai, saboda kar ta yaɗu fiye da yadda muke tunani.
Ofishin uwar gidan shugaban Najeriya Aisha Buhari ya buƙaci malaman addini su taya da adda don samun sauƙin lamarin. Alkasim Yauri shine babban sakataren Ansaruddin At-Tijaniya.
Dukkan wayannan abubuwan da aka samu na zaunawa gida mu gane al'amarin Allah ne, kuma Allah ya sanar da wasu daga cikinmu masu irin ilimin na harkar lafiya suka sanar da mu wannan abun. To mu ɗauka duka jarabawa ne na Allah, ko mu tsaya mu bi wayannan jarabawoyin, yana ɗaya daga cikin bin Allah. Allah yana bishara ga masu haƙuri, wanda duk musiba ta zo za su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamar yanzu yanda shugabanni da yawa kowa ya damu, masu taimako, malamai, kowa ya tsaya, to ya kamata mu ya zama cewa haka muka tsaya ga junanmu, mu ɗauki rayuwa mai daɗi sarkake. Ki ba rayuwar dabbobi ba kawai, ba abin da ya dame mu sai kawai sha'awar rayuwar sha'awa kawai. Kuma muna kira ga wanda Allah ya hore mu cewa lokaci ne da ya kamata su taimaka wa gajiyayyu, kuma mu dage sosai da yawaita addu'a, azumin Altanin da Alhamis, kuma da wayannan auradan da muka yi ta magana kansu a azumin Lahawin Wakil, da kuma laharu wa laƙotin labillah. Allah ya tausaya muna, kuma Allah ya yi muna wannan bala'i. Wassalamu alaikum.
Shin matakan takaita zirga-zirga na yin tasiri wajen rage yaduwar cutar a Najeriya? Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Duk waɗannan rahotanni fa na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya. Ku biyo mu mu shiga wannan zaure na muryar Amurka, wanda ya tattauna kan lamuran inganta rayuwar mata.
So dan Allah dan Annabi, mu mata mu tashi tsaye mu taimaki juna, kuma mu daina zargin junanmu. Wato asali mu ne matsalan kanmu, a nawa kalilan fahimtar da nayi. A yanzu in kika tashi neman abu, nayi taba yin magana akan haka, kika je office zaki ga mace yar uwarki kina mata sallama da kyazwa ta ansa. Shi namijin nan din nan dai shine zai ansa ya kai ki inda zaki samu taimakon ki. To asalin matsalan mu mu ne zamu gyara kanmu, muka gyara kanmu zamu samu sauki.
Me reason din ƴaƴan mu yadda za su yi respecting din mace? Ya zamana a ce mun yi reason tun da mu muke haihuwa, mai reason ƴaƴanmu maza? Ya zamana duk ɗin da maka haifa ya san cewa to yadda zai daraja uwarsa zai daraja ƴan uwansa, to matarsa ma tana da matsayi a wurinsa. So ya kamata mu yi reason yaran da za su zama conscious akan wannan issues din.
Babu wanda yake warware matsalar shi ta hanyar boyewa. Idan baka ji tsoron Allah da ya halicce ka, ba karka ji tsoron dan adam. Kuma akwai abubuwan da Allah ya ce mu nemi haƙƙi a kansu. To tsoron me kake ji? Dan amma dan karka dai a cewa karka je kai ka nemi haƙƙi, saboda wai zai bata suna. Bata suna ba an bata ma yaro rayuwa.
Akwai addinin musulunci, akwai addinin Christianity, kuma malamanmu suna iyakacin kokarinsu akan mu, akan wa'azi. Malaman musulunci kamar mu Tijjaniya Muslim Women Development Association, abinda yasa aka kafa mana saboda ilmantar da matanmu musulmai da Tijjanawa. To su ma Christianity suna da irin wannan, kuma masu irin wannan laifin fa suna da addini. Kuma ba wanda addinin shi ya yadda da irin abin da ake fyaɗe addinin musulunci bai yadda da shi ba, fyaɗe addinin Christianity bai yadda da shi ba.
Akwai abu ɗaya da yake damuna matanmu na arewa yanzu,
fi sabilillah maganan shayayen nan naga ba wanda ya dauko shi ya kamata maganan shayayen nan ai wani abu a ce wai mata tana gida yanzu an daina shigo da codeine ga menene benilin fi sabilillah kai yaushe ta tashi ta farga da za ta zo ta me za ta ga ƴaƴanta
kuma maganan canje a kasar Najeriya gaskiya abu ne da zai dau lokaci sosai masu cin zarafi masu cin zali da sauransu ba dainawa za su yi ba yau da kullum ma karuwa suke yi domin haka sai sa yanzu nake son gaba daya mata inda har suna sauraron wannan shafin su sa auransu cewa za su ringa fitowa su yi magana su taimakawa sauran matan su kuma su sa himma su gan cewa sun kwace wa junan su inci
magana ta gaskiya duk mace ga rajista nan an bude wace ba ta iya maganan ta je ta rubuta dukkan damuwanta da sunan wanda ya aikata wannan mugun abu za a daga ma duniya a gani so in yana da abin da zai kare kanshi da shi sai ya zo ya fita ya je neman hukuma shi ma ya kare kanshi amma an riga an tona shi a bainar jama'a an san abin da yayi koda cikin duhu ne ya fito fili
idan har muna son mu samu nasara tunda ba mu kai ga ibon hadan tamu jami'a ba yadda ake a yanzu ma muna iya mu nuna ma to waɗanda a ƴan siyasa cewa ga right su waɗanga waɗanda they should go on advocacy to ai enlightening din mutane a nuna musu cewa akwai wannan abun fa amma ana zaluncin ku dan ba a son ai implemented din wannan law din na ɗaya kenan na biyu ina son duk ni dai gwamnonin arewa ana cewa education is free irin arewa amma ba ilimin kyauta bane ina son a koma a ga cewa ilimi ya zama na kyauta daga primary har zuwa secondary
shi mutum ɗaya bai daukan jinka yanda aka ce mu hada kai a matsayin mu na mata wannan haduwar da aka yi yau bai kamata mu watse ba tare da mun assasa wani abu mu shuka irin da yau zai mu fara bashi ruwa yayi growing so baza mu watse nan ba gaskiya mu haɗu mu kafa wannan tsarin tafiyar da yanda za a samu a tabbatar da women congress yanda duk abin da ya tashi a kowane bangare especially mu nan arewa za mu tashi mu magana da muryan jama'a ba kai ka tafi kai kadai ba in ka tafi kai kadai ba wanda zai saurare ka sai a ce kai ma haukaci ne ma amma in ka tafi a kungiyance to za a saurare ka
naga ina samani mata sun farka daga bacci domin lokacin da mu muka fara siyasa shekaru 20 da wani abu a baya babu wanda zamu je babu irin wayannan encouragement kawai mu yi mu tashi mu fada mu fa duk wani wahala na duniya mu sha har Allah ya kawo wannan lokaci to ina ga ubangiji Allah ya ji ya amsa addu'a mu insha Allah mu da hada kai kuma a ci gaba su gidajen radio da su na TV su tem su mara mara baya insha Allah ma goye wayan matan mu da suna zuwa bayan Allah ya yarda inji Bature da slider the end of the tunnel
mun kawo karshen wannan tattaunawa da muka yi a yau a zauren watsa shirye-shirye na muryar Amurka da ke babban birnin tarayya Abuja mata sun yi bayanai masu sosarai ba abin da ba a taba ba an tabi siyasa an tabi zamantakewa an tabi kiwon lafiya an tabi harkan almajiranci an tabi harkan aure da ƴan mata kanana ba dai abin da ba mu taba ba a yau kuma daidai gurgurdo an kawo mafita sai dai daga ƙarshe dole ne dai mata mu hada kanmu mu so kanmu mu nemi kuɗi mu kafa wannan kungiya sannan mu rika kai kukanmu a dunkule ga hukuma waɗanda su ne ya kamata su ji abin da muke kuka akai su yi nasu kokarin mu ma mu yi namu kokarin
a gaishe ku mata iyayen gida kuma idan Allah ya yarda a shirinmu na gaba za mu leƙa wani zauren don cin muhimman lamuran da aka tattauna da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da muka kawo muku daga nan Abuja babban birnin tarayyar Najeriya a sanadiyar matsalolin da ake fuskanta a babbar tasharmu da ke birnin Washington DC a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni ne Hassan Maina Kaina da na gabatar ke muku sallama da fatan za mu yi da lafiya assalamu alaikum.